Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 23 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Kusan wata guda bayan da dakarun Russia suka fara mamaye kasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na ƙara ƙaimi a yakin. Mutane 34 ne wasu 'yan bindiga suka kashe da suka haɗa da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma ra'ayi cewa shugaban jamhuriyar Somalia mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a nan birnin Washington DC.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin Kaduna da ke Najeriya ta fitar da jerin sunayen waɗanda aka kashe a harin da aka kai a kudancin jihar. To ko me masana tsaro ke cewa dangane da fitar da sunayen?
Sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su, wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba, illa ma ya zama wani abu ne mai amfani, domin wannan shine zai ba da damar al'umma su san cewa gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki.
A jamhuriyar Nijar kuma, wasu 'yan Najeriya da kasar Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadez ba tare da kyakkyawar kulawa ba.
Kimanin wata uku ina zaune babu wani abu da yake juyawa, mu muka fi kowa da daɗewa lai, za mu kai kimanin mutum 160. Rayuwar da muke a nan ba daɗinta muke ji ba.
Gaskiya da mutum su 'yan Najeriya an fitin ke wajen mai da mu gida.
Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Kusan wata guda bayan dakarun Russia suka fara mamaye kasar Ukraine, alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki, inda suke auna sojojin Russia a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu. Ma'aikatar tsaron kasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev da ke wajen babban birnin kasar Kiev bayan wani kazamin faɗa. Sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun kaddamar da farmaki a gabashin Izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin kasar. Jami'an Amurka sun ki cewa komai kan yunkurin na Ukraine, sai dai sun ce a wasu san kasar da alamu ana samun ci gaba. Sakataren ya labarai ne ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby ya shaida manema labarai da yammacin jiya Talata cewa mun ga alamun da ke nuna cewa 'yan kasar ta Ukraine sun dan ƙara ƙaimi a yakin. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar da shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali, inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau ta'addanci ya dawo, ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja, sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon ƙyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya, wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. Kamar yadda aka rawaito, ana ɗaukar shugaban ƙungiyar Wagner a matsayin na kusa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, kuma hukumar tsaron Ukraine ta bayyana ƙungiyar a matsayin sojojin Putin masu zaman kansu. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka haɗa da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne, kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata. Sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka huɗu na ƙaramar hukumar Kaura a ranar Lahadi, kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya bayyana a shafinsa na Facebook. Hukumomin tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar Kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a ƙaramar hukumar Kaura ranar Lahadi, in ji shi. Arewa maso yammacin Najeriya da tsakiyar Najeriya dai sun daɗe suna fuskantar ta'addanci daga wasu gungun 'yan bindiga waɗanda ke kai har-har a ƙauyuka da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma sace-sacen shanu. Amma hare-haren sace-sacen mutane sun tsananta. Harin na ranar Lahadi ya zo ne a daidai lokacin da aka kai wani hari da ya kashe mutane 16 a wani ƙauye dake arewa maso arewacin jihar Zamfara.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Kwana biyu da kai harin da 'yan bindiga suka yi a wasu garuruwan karamar hukumar Kaura da ke kudancin Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sunayen mutanen da aka kashe da kuma asarar dukiyar da aka yi. Ga wakilin Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
A ranar Lahadi ne dai 'yan bindiga suka shiga garuruwan Tsonje, Agban, Katanga da Kadarkon da ke karamar hukumar Kaura a kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe mutane da dama. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwandai ya ce gwamnati yanzu ta tabbatar da kashe mutane 34, ciki kuma har da wasu sojoji guda 2. Yayin da wasu mutane 7 suka jikkata yanzu suke kwanciya asibiti, an kuma kone gidaje sama guda 200 da shaguna 34 da babura da motoci. Fitar da jerin sunayen waɗanda 'yan bindigan suka kashe dai ya jawo korafi daga bakin wasu mutanen da ke ganin wannan zai iya ƙara rura wutar rikici. Sai dai kuma masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce hakan ba zai tada wata matsala ba.
Buga sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su, wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba, illa ma ya zama wani abu ne mai amfani, domin wannan shine zai bada damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki. Saboda ai a baya akan samu cewa in an kashe mutum 10 sai ai ta gaddama da gwamnatoci suna cewa mutum 3 aka kashe. Hanya kuma da za a bi wacce za a samar da gyara a harkar tsaro ita ce ai amfani da wannan dabara dai da muke magana ta naushi da nasiha.
Ni dai ganin munin wannan hari na 'yan bindiga ya sa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna jajantawa al'ummar ta da jawo hankali domin nemo mafita. Kamar dai yadda babban sakataren majalisar Dr. Yusuf Yakub Algasiyu ya nuna,
dole sai ta kantsantsa mu, dole sai yi hakuri da juna, kuma dole sai an hada kai za samu nasarar ga abin da ke faruwa. Ba a san wanda suke kawo nan ba, haka ne yake faruwa a Igabi, yana faruwa a birnin Gwari, yana faruwa a Giwa, yana faruwa a Zamfara, kowannen mu ya sani. Mutanen birnin Gwari ba su ba cewa dai kabilan kaza kika musu hari ba, sun san ba su ga musu hari, yan ta'adda ne, makiyan zaman lafiya ne. Saboda haka muna jin hankalin su waɗannan mutane da Hausawa da Fulani sauran kabilu. Idan aka kawo hari a zo na aibin ciki a gano waye wannan abu, idan mu kansu ya duba majalisa ta tabbatar muku cewa za ku shiga da kashe junan ku ne illa masha Allah.
Duk lokacin da aka samu irin wannan hari da ya muni dai gwamna Malam Nasu Amir Fanjar Kaduna kan jajanta, kamar dai yadda ya yi a lokacin kaddamar da rahoton tsaro na farkon wannan shekarar da ya gabata a baya.
Jami'an tsaro ba za su iya yin wannan aiki su kadai ba, sai al'umma ta taimake su. Muna kira ga al'umma mu su taimaka kuma muna sake ba su hakuri kan waɗannan matsaloli da suke fuskanta. Wallahi kullum muna tashi muna bacci da wannan matsaloli, kuma muna iyakan kokarin mu ga ƙarshen su.
Irin wannan sakon jaje da juyayi ne kuma al'ummar birnin Gwari ke cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi musu kamar yadda ke wa sauran al'umar bangarori. Inji dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Abdurauf Idris.
Mu mutanen birnin Gwari muna jajantawa al'umar kudancin Kaduna kan abin da ya same su na tashin hankali da kone-konen gidajen mutane. Sannan kuma muna jawo hankalin gwamnati, yayin da gwamnati ke sauri ta ba da sanarwa na alhini a wasu yankuna na jihar Kaduna, mu ma muna ganin cewa ƴaƴa ne ba bayi ba, da abubuwa za su same mu na dauke mutane da sace dukiyoyin su da ma kashe-kashe da ake. Amma sanarwar ma da ake yi a bada mu ba a bada ba, sannan dai ba ta warke ciwo amma tana da dadi.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a birnin Washington DC, amma an shaida masa cewa har yanzu Amurka ba ta shirya ba ta amince da yankin a hukumance ba. Da yake magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka a birnin Washington, inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da shugabannin majalisar, Musa Bihi Abdi ya ce Somaliland da Amurka ba su samu matsaya ba kan batun amincewa. Abu mafi muhimmanci a gare mu wanda muke tattaunawa da mutane shine amincewa, in ji shi. Su Amurka sun tsaya inda sauran gwamnatoci da Turai suka tsaya, wato wannan batu na Afirka ne. Duk da rashin cewa Bihi ya ce Amurka ta amince da cewa Somaliland gwamnati ce mai hankali wacce za a iya samun haɗin gwiwa da ita. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da horar da jami'an ta don tunkara kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta da zumman magance su. Hafsan hafsoshin Najeriya Faruk Yahaya ya bayyana haka ne yayin buɗewan taron ƙarawa juna sani na kwanaki uku a runduna ta uku da ke gudana a Jos. Taron mai takin inganta ƙarfin sojojin Najeriya don tunkara kalubalen tsaro na zamani a cikin yanayi na haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabanni ke takawa. Ya haɗa kan sojoji masu mukamin janar-janar da waɗanda ke jiran mukamin janar da komandojin soji daga arewacin Najeriya. A hira shi da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji, hafsan hafsoshin ya ce taron na ƙarawa juna sani kafa ce ta yadda manyan hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu da cike giɓin da suke samu.
Aiki kowanne balle ma na aikin soja, koyarwa da tunata sarwa ya kamata koyaushe ana haɗuwa ana tattaunawa, ya danganci matsayin da mutum yake. Akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle, misali akwai waɗanda ya kamata su zo su ma su tattauna su bi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi, me ya kamata a kyautata. Wani lokaci ƙorafi-ƙorafi da wasu abubuwa da ba a gane ba, an tattauna da masana da wanda ke da ruwa tsaki a ciki, kaga sai a samu mafita, a samu wanda za a inganta abubuwa. Abubuwa suna canji koyaushe, dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su. Kuma kin ga mun ɗauko ƙwararru a fannoni daban-daban wanda idan za a tattauna abubuwa idan ya kamata, kuma mun shawarce mu da a yi magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara mu kawo ci gaba, ba rufa-rufa muke su mai ba. Kuma in Allah ya so duk abin da aka tattauna aka fito da shi, za mu ci gaba da kaddamar da shi.
Hafsan rundunar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Komandan runduna ta uku da ke Jos, Major General Ibrahim Ali, ya ce yana da yakinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel sai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu jamhuriyar Nijar. Yan Najeriya da ƙasar Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadez ba tare da kyakkyawar kulawa ba, inda suke cikin mawuyacin hali. Yan Najeriya sun bayyana cewa hukumar kula da bakin haure OIM ta yi watsi da su, kuma ta ki mai da su kasarsu ta asali tun bayan da aka koro su daga Algeria. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Sama da mutane 100 ne ɗan ƙasar tarayyar Najeriya da suka haɗa maza da mata ƙasar Algeria ta taso kiyarsu zuwa jihar Agadez da ke arewacin Nijar watanni uku da suka wuce a cikin yanayi mai kunci. Ɗan Najeriyar dai an jibge su ne a garin Agadez ba tare da wata kyakkyawar kulawa ba, inda suke tsare a cikin wani mummunan yanayi ba tare da an maida su ƙasarsu ba. Ga dai wasu daga cikinsu.
Daga Algeria aka kamo ni, aka kawo ni IOM. Zan kai kimanin wata uku. Lokacin da aka kamo kuma sun mana bayanin cewa sati biyu zuwa sati uku suke ƙoƙari su taɓa'alli da ofishin jakadanci na ƙasa. Shanmu wanda suke na za su karbi takarda ta lasefa sai don su mai da mu gida. To amma gashi kimanin wata uku ina zaune babu wani abu da yake juyawa. Mu muka fi kowa daɗewa wallahi, za mu kai kimanin mutum 160. Rayuwar da muke a nan ba daɗin ta muke ji ba.
Gaskiya da mu ƴan Najeriya an fi jinki wajen mai da mu gida gaskiya.
Ba ni da komai, riga ta ma guda ɗaya ce, dan sai na tuɗe ta ma na sa gajeren wando sannan na wanke ta sannan na sake sata. Kuma ina cikin damuwa gaskiya sosai sosai. sosai don tunda nazo garin nan ma ban samu ko sisi ba Allah ya sani ni yunwa ma ta fi damu na
kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sitar da Allah waddi kai yadda ɗan Najeriya ke cikin halin kunci duk da kasancewar su bakin haure Sani Iro mamba a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ANDD Ash a Agades
muna Allah waddi abu ne wanda yake makunta na mu na ƙasa su magana akan wannan abu da ake yi ba gaskiya bane kuma su mutane su zo suna neman rekur a zo kuma a wulakantar da su ba gaira ba sabai kowa ya san abin da ake cewa bisa ga abubuwan gaba ba ta horan da ake yi wannan ba gaskiya bane ya za a ce rijiya ta bada ita guga ta hana abin da sai ku an yi wannan abu kenan saboda mutane a rage musu radadin sun ta hibi samu ba sun dawo kenan na abin da ya kamata a basu kuma ba gaskiya bane kuma ba haka nan ba ka ce ai musu
komi dokoki suka ce don kulawa da bakin haure da aka koro daga wata ƙasa Intruwak Abu masanin dokoki a Agades
dokoki sun tara da cewa duk kasar da yake wanda Abu sanya shi in dan adam ne in kasa ce in hukuma ne in kowa ya kula da shi kenan duk wanda ke tai inda yana cikin abin da ake ce ma droitin shi na voyage abin ne yana da duka takardu shi ne migran na kwarai wanda ake ce ma rigile lauyi ne ga dukkan wanda Abu sanya shi da kula mushi kuna da labarin an Najeriya an koro su su dai suna nan dai Agades lalle kulawa da su akwai doka musamman da ake ce ma la loi pour la protection des droits des migrants amma an ce migrants suna cikin wanda ake cewa population vulnerable bakin da mutum ya bar gidan su wato ya zama na kasashe kenan duk wanda ya gane shi ya kamata ya kula
da shi sai dai da rancin tafi ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya da ke Agades ya bayyana cewa suna nan suna shirin mira kowane bakin haure kasar sa kuma suna duba irin halin da bakin haure ke ciki don kyautata rayuwar su yanzu haka jihar Agades na karɓar bakin haure fiye da 400,000 yayin da kasar Algeria ke taso kiyar bakin haure 1,000 a kowane sati Hamid Mahmud murya America daga Agades Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya a yayin da gwamnatin mai Malabo ne ya dawo kan mukamin sa na shugabancin jam'iyyar APC na rikon kwariya tare da tabbacin gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa kamar yadda aka tsara tsohon gwamna Ali Madu Sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar jam'iyyun adawa a jihar Niger sun zargi gwamna Sani Bello da jefa jihar a kwandon shara har tana kan turbar taɓarɓarewa jama'a assalamu alaikum idan za a iya tunawa makonni biyu da suka gabata mun kawo muku irin cece kucin da ya kunno kai a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bayan da aka yi ta yada wasu labarai da ke bayyana cewa gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yi wata kwaransa na jihar Yobe mai Malabo ne juyin mulki a shugabancin jam'iyyar na rikon kwariya to sai dai tun a wannan lokacin gwamnan Bello da kansa ya musanta labaran duk kuwa da cewa ya jagoranci gudanar da wasu taruka a sakatariyar jam'iyyar a lokacin yanzu haka kuma shugaban na rikon kwariya mai Malabo ne ya dawo daga balaguron da ya yi ya kuma ya karin haske akan gaskiyar lamarin tare da ba da tabbacin cewa lokacin da aka shata na gudanar da babban taron jam'iyyar da kuma zaben shugabanninta na ƙasa yana nan daram ba sauyi
an sani na ba wani abin da ya faru saboda lokacin da zan tafi na mika ragaman mulki jagoranci wa shi gwamnan Niger kuma ayyuka da muka bari wanda zai ci gaba da su ba wanda ya tsaya kos shi harka irin ta jam'iyya harka ce ta jama'a sannan kuma ba yadda za ka yi karaba mutane da maganganu akan harkan da ya ji banci jam'iyya in masu sauraro ba su manta ba mu ba wai zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne ba zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne kamar mu uku daga ciki gwamnoni ne mu daga jihohin mu aka zabo mu zo mu haɗu da wasu mu 13 mu tabbatar cewa mun gyara jam'iyyar. Kuma alhamdulillah kamar da nace mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 12 da wasu yan kai. Yanzu kuma da nake ma magana jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 40,700 ba wai sunaye haka kawai bane da PDC numbers nasu da passport photographs nasu da komai a kowane anguwa a kowane matsa muna da register kuma haka aka yi su sannan kuma mun yi su da zumunci da dama sannan kuma mun yi nasarori da dama wanda mun dawo mun shigo da gwamnoni na PDP kuma da mataimakin gwamna na jam'iyyar Afga kuma sanatoci da yan majalisa da sauran manyan shugabanni tsofaffin gwamnoni tsofaffin sanatoci tsofaffin yan majalisan tarayya da dama da ministoci farele karele ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci yadda rana 26 ga wannan wata insha Allahu wannan zabe za a kammala shi lafiya kamar yadda muke addu'a kamar yadda muke fata kamar yadda dukkan ƴaƴan jam'iyya kowa ya masuya ga wannan rana mu ma insha Allahu za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki.
Ana bayanin cewa kamar gwamnonin APC yanzu sun rabu gida biyu da waɗanda suke wannan gefen da waɗanda suke gefen ka. Ya zaka yi ka sulhu
a babu wani gefe a cikin gwamnonin jam'iyyar APC. Ai da na dawo ma mun yi mitin gaba daya gwamnonin kuma babu wani maganan rarrabuwa a tsakanin gwamnonin APC ko kadan. Wannan magana ce kamar yadda na gaya maka fahimtar kowa daban-daban a yadda kowa zai kalli abu.
To sai dai kuma yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da babban taron jam'iyyar ta APC na ƙasa. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar tsohon gwamnan jihar Borno Alimadu Sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar.
Ni Alimadu Sharif na shiga neman takarar party namu a shugaba mun kai kusan shekara biyu. Party duk lokacin da nake takara na gaya jama'ar Najeriya in an yarda a yi takara a zone namu ma'ana mutanen North East amma party ta dauke decision ta yi zoning position na national chairman to North Central ma'ana duk wanda yake cikin North East ba zai fiya takara ba. Ni kuma mai biyayya ne domin party ba zai iya ya dauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban kasa wanda shine shugaban party shugabanmu ne babanmu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni bana jayayya da iyayena a kowane fanni.
A yayin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello yake can a Abuja yana fafutukar shirya babban taron jam'iyyar ta APC. Jam'iyyun adawa a jihar sun zarge shi da yin watsi da aikinsa na gwamna. Lamarin da suka ce ya sa al'amura ma sun tsaya cik a jihar.
Sunana Honorable Haya Ability, shugaban jam'iyyar PDP shiya ta arewa a jihar Niger. Mu yanzu da farko ma muna cigiyan mai girma gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello. Mu ba mu ganshi ba. Sannan ga jihar Niger komai ya tsaya cik. Yau in ka je ta fannin ilimin yara, makarantun yara yanzu yana tsaye, that is primary, yana tsaye wajen sati na 10 kiga. Yara ba su zuwa makaranta, karatunsu ya tsaya, malaman ma suna nan suna cikansu. Idan ka je na gaba da primary, secondary, ita kanta ta tsaya, ba abin da ke aiki. Idan ka je na sama da ita, su kansu suna nan makarantu ya tsaya. Yara ba aiki, malaman makarantun kowa na ta kanshi yana neman abin da zai ci. Idan ka zo bangaren lafiya, asibiti, malaman asibiti ta tsaya a jihar Niger. Yajin aiki ake ta yi, ai ba aiki, saboda suna da yajin aiki. Yanda za abu nan mun lalabi ainihin malaman makarantun ga irin korafin da suke muna cewa hakkokin su ne aka danne. Ba a da niyyar a biya wannan hakki din. To saboda haka, idan ka zanna ka duba takamance jihar Niger maganar tsaro ma ya riga ya kai inda ya kai a jihar Niger. So sai ka gaya mini menene ke aiki a jihar Niger. To abinda ma ya karkare ta muna da hankali ya ba mu mamaki kuma har muka ce muna cigiyar mai girma gwamna shine
ba ma abun da halin da jahar shi take ciki al'umma da al'umma jahar Niger suke ciki ya dame shi ba a'a su abun da zai dame su shine suna can suna ta rikici na shugabanci na jam'iyya nasu na APC wanda ke mun dade da cewa ga jam'iyya kungiya ce
to ai ayyukan gwamnati na tafiya tunda ga mataimakin gwamnati yana ayyuka a madadin shi wannan bai ishe ku
amma abin da nake so da kai ka gane yau in zaka min adalci idan mataimakin gwamnati zai iya yin maganin wani abu kamar matsayin gwamnati kaka mance mataimakin gwamnati inda ka san su fiya ta ya hakan ki ba abin da zai iya yi yau inda zai iya yi to daga cikin wayanga da nake gaya ma ya juzu kan aiki na bangare bangare to a samu saukin wani mana
to sai dai kuma mai baiwa gwamnati na Niger shawara akan lamurran siyasa Alhaji Umma Kolo ya bayyana dalilan balaguron gwamnan yana mai cewa kuma wannan sam bai shafi aikin gwamnati ba a jihar
da farko zamu ba al'umma gaba da hakuri kuma mu gode musu saboda nuna kauna da ake ma shi gwamna watan an ce an fuso kowane lokaci ana ganin sa amma yanayin aiki ne wani lokaci sai doke ka daga inda kake ya sake kai kuma can wani waje kamar yanda kowa yake sane ne an zo an kafa dan wani committee na aikin jam'iyya na kasa a karkashin shugabancin gwamnan jihar Yobe shi kuma gwamnan jihar Yobe yazo tafiya ta doke shi a kasan saboda dan rashin lafiya sai ragaman mulkin ya fada akan shi gwamnan jihar Niger to shi yasa kwana biyu kaga yake tasiri tsakanin Mina da Abuja daga baya kuma daga Abuja ma har zuwa Ingila dan samun zartawa da mai girma shugaban kasa na Nigeria Muhammadu Buhari amma magana da nake maka yanzu nan gwamna ya dawo yau man Allah ya da zai fito babban birnin jihar Niger ne
su suna korafin jihar nan kamar tariki ce al'amura sun tsaya cik bangaren yajin aiki a yaran makarantun primary suna zaune gida kusan sati 10 saboda malamai na yajin aiki duka wannan bai sa ya dawo ya kula da wannan matsala ba ya kuma ya mai da hankali akan jam'iyyarsa ta APC
to gaskiya magana yajin aiki da ake na ma'aikata malaman makaranta abu ne da ya damu kowa kuma ba zan ci abubuwa ya tsaya cak ba dan tun da aka fara wannan abun ana nana ta zama da ungiyar kwadago a karkashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar Niger wanda kafin gwamnan jihar Niger ma ya tafiya huka da nama gaba daya ta koma hannunsa kuma mutum ne mai kwazo mai kokari kowa zai iya fada ya ce maka ana nan bai zauna ba bai kasa gwiwa ba yana nena ta kokari kuma in Allah ya da kwanan za a warware wannan matsalar
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elikaya Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice
kusan wata guda bayan dakarun Rasha suka fara mamaye kasar Ukraine alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin Rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron kasar Ukraine ta faɗa jiya Talata cewa dakarunta sun sake kwato garin Makarev dake wajen babban birnin kasar Kiev bayan wani kazamin fada sojojin Ukraine sun kuma bayyana cewa sun kaddamar da farmaki a gabashin Izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin Kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin Kherson na kudancin kasar a ɗaya bangaren kuma kasar da shekaru 10 da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai kasar Mali inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaki da 'yan ta'adda a yau ta'addanci ya dawo kasar Mali na karkashin mulkin soja sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon kyamar da Faransa ke fuskanta yayin da dakarun Faransa ke ja da baya wata kungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare manzarta da rahotanni sun ce Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya Talata.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma Salman Abo da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.